Jama'a masu sauraronmu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Duk da cewa hukumomin lafiya a Najeriya na kokarin inganta bangaren na lafiya danganin an samu kiwon lafiya na bai daya da samar da kayan aiki da sauransu, sai dai kuma har yanzu bangaren na fama da matsaloli kamar haka: karancin kayan aiki musamman ma na zamani, karancin ma'aikatan lafiya da kauracewar da kwararrun likitoci ke yi zuwa kasashen waje da sauransu. Wannan yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da mutanen unguwar Sulumri dake wajen birnin Maiduguri don jin irin matsalolin da suke fuskanta musamman a bangaren lafiya, inda suka bayyana babban matsalar su na rashin cibiyoyin kiwon lafiya. Abokin aiki na Ibrahim Mustafa ya fara zantawa da wasu iyaye don jin yadda za a kawo ƙarshen wannan matsalar.
Muna tare da baki a yanzu musamman ma waɗanda suke wakiltan anguwan Sulumri dake wajen birnin Maiduguri, yadda anguwan suke fuskantan rashin wato asibitoci da ma cibiyoyin kula da marasa lafiya. Daga ciki ina tare da wato wani uba Mustafa Abubakar da malama Aisha da malama Zara. Za su bayyana tare da kira da ma irin hanyoyin da za a bi wajen ganin sun samu waɗannan cibiyoyin lafiya da shauransu. To anguwan suna fuskantar matsaloli musamman ma a yayin da iyaye mata ko nakuda ko wani jinya ya taso musu a lokaci guda kafin a ɗauke marasa lafiya a zo da su zuwa birnin Maiduguri. Suna fuskantar matsaloli, hakan yasa suka buƙace da samar da cibiyan ba da kulawa ga musamman ma ko asibiti da shauransu. To da farko zan fara da kai a matsayinka na uba, wani kira za ka yi game da wannan hali da mutanen Sulumri suke ciki game da shanin kiwon lafiya?
Kira da zan yi ma gwamnati, alhamdulillahi Allah ya sa sun sarare mu a cikin wannan lokaci. Gaskiya mutane anguwan nan kin saka mai wuya a taimaka asibitin nan da kwararren lokitoci a kawo mu asibiti, ko ba kafin a gira ba, ko irin rufa na emergency nan za a yi wanda za su yi duty in wannan ya tashi wannan ya zo, wannan ya tashi wannan yana nan, za su samu saukin rayuwa. Mu especially yaro abin shi je fadi a kasa ya ci, bai san yana tare da wani abu ya bai san abin da yake a wannan gurin da ya dauka ya ci ba. To kaga wani kuma bai sani ba, zaka ga tsakiyar dare ya tashi ana neman abin hawa babu. Kaman nafulan nan ma masu hannu da shudi, wani ma zai ya tare da shi za su samu moto, yake moto ba mai. To ya kamata emergency da gwamnati ko masu hali da shudi ma ko irin moto taimakon nan su siya su aje a kofar lan a sanar a masallace duk wanda wannan abu ya tame shi irin emergency nan suna dinga taimaka ana kai su asibiti.
To bara na dawo gare ki malama Aisha, shin wani ƙarin aske zaki da kuma wasu shawarwari da zaki bayar duba da halin da al'umman anguwan Sulumri suke ciki?
Kira dai da zan yi musamman ma ga kiwon lafiyan kenan asibiti, domin asibiti yana da amfani sosai ga kowane rayuwar dan adam, dan saboda wani cuta na damun ka kadan ko kemis ko asibiti, in yafi karfin wanda yake kemis zai iya ce maka ka je asibiti. To kaga ba da abin da za a dan tunkare shi wannan cutan kafin ma har a zo ga asibiti, kuma musamman amai da gudawa cuta ne wanda yake saurin kashe mutum shin bai samu taimakon gaggawa ba, wanda kuma zaka ga tunda babu asibitin wasu suna dan hada kaman gishiri da suga kamar ORT kenan. Da a rashi zaka ga ko wanda ma saboda babu ko yana birnin zai dan hada gishiri da suga ya bawa yaro ya sha, amma cutan amai da gudawa ya wuce wanda za a yi masa wannan treatment din a gida. Ya kamata a samu asibiti, musamman asibiti. Idan aka samu asibiti kaga kuma in an ce za a asibiti to dole sai an samu hanya, sakamakon hanyar da za a kai, sannan gwamnati ta ma za ta kai kayan aiki za ta samu saukin hanyar zuwa sa asibiti, sannan a kwararrun likitoci, sannan kuma ka muka zo maganar makaranta kaga ƴaƴan na wannan Sulumri, ƴaƴan anguwan Sulumri za su samu su yi karatu. Kaga yaro baya manta da tushin shi,
gaskiya ne,
tashi ya san wahalan da ya sha, ya san rayuwar da yayi, zai kokari ya ga to dalilin sa zai ce zai kawo canji. To ni dai kira da zan yi wa gwamnati shine ta dubo wannan anguwa da idon rahama musamman kuma da wannan cutar da ta shigo shi kuma wannan cutar dama an fi samun sada mun sakamakon ko ina kaje danye yaro zaka ga abin shi ya fadi a kasa ya dauka kasa danye ya ci bai san tare da wani cuta ne a jiki ba kuma rashin asibiti in yaro ya fara amai da gudawa kafin ka zo in baka da kuɗi ma kenan ga da kuɗi ne aka iya magana a kawo ka kafin ka zo nan cikin gari ka zo umuri shehu ko general lokaci ya riga da ya kure kira da zai yi musu shine ya kawo kwararrun likitoci sannan kuma a ba wa waɗanda suke kaman wanda suke na majariya dan bubbude musu irin kananan kemis haka a cikin angoyi saboda idan wani abu ya faru a samu a je kemis din a dan yi musu taimakon gaggawa idan ya gagara kafin nan kuma sai a kai su
haka kuma wasu mazauna yankin sun bayyana ra'ayoyin su game da wannan batu
to bara mu koma ga al'umma anguwa musamman ma waɗanda suke kira ga gwamnati da ta shiga lamarin ciki adda hakimin anguwan wadda yayi bayani ta harshen Kanuri haka zalika mazauna anguwan sun bayyana cewa daga sulmuri din zuwa birnin Maiduguri suje da mai jinya akalla suna kashe 500 600 har zuwa 800 kamar yadda wata mata ta bayyana
ne mu kashe kusan 700 800 irin su general irin su nasifan wannan kam yafi haka ma to kaga wani mai karamin wanda bayyana kudi kuma yana dan tunanin yaya zai yi to sai a dinga dan bada maganin gargajiya
kuma kaman da bika bunyar ma kai kamula ganala suro suro sha zamzu isa uma lilli da ngurodun wa baraza moto manyan fandin din nafik manyan mafi magonyo luyana kamun makalala yin sombo har su ga gwamnati an godon yin marti gwamnati a kungiya gare an da bana jin mamima bana kalade manyan litari manyan
gaskiya muna da makarancin makaranta har ga Allah ya muna da yara da yawa a cikin anguwa da ba sa makaranta muna bukatar mu ga an mana makaranta da kuma taimakon asibitin
duri man tura le zai wasu rungura din ganan zai duri kam duma mai umbe
to a takaice dai kamar yadda ƴan anguwan suka bayyana haka zalika daga cikin ƴan anguwan akwai masu anguwa irin su Akimi da shauransu wasu su sun yi magana ta harshen Kanuri to muhimmin abin da dai suka faɗa akai shine suna bukatan gwamnati da ta kafa cibiya wato na samar da lafiya kamar a ce asibiti saboda anguwan suna da al'umma da dama to ba wannan asibitin yawanci idan aka yi jinya to suna fuskantar matsala kuma daga can sulmuri din zuwa birnin Maiduguri suna fuskantar tsada yana kai kudin mota 800 da shauransu haka zalika kuma duk da ma dai matsalolin nasu sun bayyana akwai matsalan rashin makarantu to babban abin da yake damun su yanzu a sulmurin shine wato rashin asibiti suna fuskantar damuwa sosai hakan yasa suka buƙaci gwamnati ta shiga lamarin duba da yanzu sun samu ci gaba da zaman lafiya da wumimmiya ba su da matsalan komai amma matsalan su ko shine ba su da cibiyar lafiya kula da lafiya wadda gwamnati ta kai musu wutan nefa da shauransu amma wani cibiyar lafiya ne dai yanzu haka ba su da shi a takaice dai jawabai da suka yi ta harshen Kanuri kenan to bara mu koma gare ki malama Zara shi me zaki ce game da wannan al'amari na bukatun da al'umman musulmi suka yi na tabbatar musu da cibiyar lafiya
to kaman yanda kai bayani gaskiya abin na da ciwo kuma akwai matsala gaskiya kaga idan ka kula a cikin unguwa a ce wai ba asibiti gaskiya ba karamin matsala bane ko kuma ba karamin tashin hankali bane shi idan mace ta fara nakuda daga nan unguwan Silimiri har a dauke ta a ce wai nan har cikin Maiduguri ka zo cikin unguwa ko kuma dai nursing home ko kuma general ko kuma dai Umaru Shehu da dai sauransu kafin nan ma a zo kaga idan a ce nakuda in har mutum ya zo da karan kwana
ba shakka
amma abin da zai faru kafin
tafiyan da yawa
kaga akwai tsakanin akwai nisa sosai akwai tazara to kuma in Allah ya sa da yake ba za a rasa masu hannu da shuni a cikin unguwanni ba ba za a rasa yan siyasa ba ba za a rasa yan majalisu ba za a kira su da babban murya to kaman yanda zaka taimakawa ƴan uwanka haka zalika su kuma suna da haƙƙi akan su da za su dube su da idan rahama su ji koken su da kunnan basira
to malamai sannu ku da kokari musamman ma kaman yadda kuka bayyana bukatun ku a unguwan Silimiri to Allah ya sa a yi maganin wannan
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku musamman abokin aiki na Ibrahim Mustafa ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya